Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma a duk lokacin da ake bukata za a iya jin mu ta internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri, muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Rahotanni a yankin Okorodun Lagos suna nuna cewa jama'a suna silalewa sakamakon harin ƴan Niger Delta.
Har ma yau ma sun kawo ari sai Isha Umma sai Albuku sai sanda a wajen, kuma mun gan alaman nan in ba dauki mataki mai dokar karfi abubuwan in aka sake sakayen ofisin nan suka zo suka so mun doka ari abin zai zama wani abu.
To a cikin shirin zamu ji cewa an yi kira ga mutanen jihar Filato da su rungumi zaman lafiya, sai kuma batun Hillary Clinton wadda jam'iyyar Democrat ta zaba a matsayin yar takarar shugabancin Amurka, wanda zamu ji ra'ayoyin jama'a akai. Mun tattauna da Grace kai tsaye ga cikakkun labarai yanzu.
Assalamu alaikum jama'a. Sama da mutane 40 ne aka halaka, wasu da dama kuma suka jikata a birnin Qamish dake arewa maso gabacin Syria bayan hare-haren kunar bakin wake da kungiyar ISIS ta kai a gurin. Wakilin sashin Kurdawa na VOA Zena Umar yana cikin waɗanda suka jikata a tashin bam din da ya faru a can kusa da iyakar Syria da Turkiya. Ya shaidawa VOA bam din ya tashi ne kamar mita 50 daga inda yake zaune. Ya ce matarsa da 'ya'yansa da shi dan kansa duk sun samu raunuka a wannan harin. Baki dan gidansa ta lalace. Rami Abdulrahman na kungiyar adawa ta Syria Observatory da mazauninta yake Burtaniya ya shaidawa kafar yada labarai ta Larabawa cewa wannan harin ya lalata helikwatan sojojin Kurdawa wacce ke rike da yammacin birnin na Qamish, yayin da gwamnatin Syria kuma take rike da wani sashe na birnin. Tuni dai kungiyar ISIS ta dauki nauyin kai wannan farmakin a wata sanarwa da ta fitar a shafin labaranta na yanar gizo na Amaq, inda take jaddada aniyarta na ci gaba da kai hare-hare akan jami'an tsaron hukumomin Kurdawan.
Yan jam'iyyar Democrat na kyauta zaton shugaba Barack Obama zai taimaka wa yar takarar jam'iyyar su Hillary Clinton ta ƙara kuzari a jawabinsa da zai gabatar a yau da maraice, wanda kowa ke hasashe a babban taron jam'iyyar da take gudanarwa yanzu haka. Obama yana cikin mashahuran 'ya'yan Democrat, amma kuma yana ci gaba da zama wanda Amurkawa ke yabon aikinsa, inda mutane mutum ɗaya daga cikin guda biyu ke na amda shi, amma kuma akwai Amurkawa da yawa da ke nuna rashin amincewarsu ga masu takarar shugabancin kasar ta Amurka na bana, wanda suka hada da Hillary Clinton da Donald Trump. Don haka ana ganin taimakon Obama yana da muhimmanci a wannan taro da suke yi a bangaren shugaban kasar. Idan ya taimaka aka zabi ita Clinton, to zai haɓaka nasarorin da ya samu a lokacin mulkinsa, kamar yadda yake faɗa cewa ya faɗaɗa kiwon lafiya da kuma yarjejeniyar nukiliya ta Iran. Yan Republican sun amince da hakan, amma suna fatar iskar goyon bayan Amurkawa ta koma gefensu.
Hukumar zaɓe a ƙasar Zambia ta ce takardun da aka buga don gudanar da babban zaɓen ƙasar na ranar 11 ga watan Agusta da zaɓen raba gardama zai iso babban birnin ƙasar Lusaka a ranar Alhamis, a yayin da ƙasar take ƙoƙarin shirya gudanar da zaɓe. Amma ko da ya gabata ne, hukumar zaɓen ta bayyana cewa an kammala buga takardun zaɓen. Hukumar zaɓe ta ba wata ma'aikatar buga takardu ne ta ƙasar Dubai don shirya mata takardun zaɓen a ƙoƙari da ƙasar take yi na gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da kuma ƙananan hukumomi da zaɓen raba gardama. Ƙungiyoyin hamayya na ƙasar, ciki har da babban 'yar hamayya United Party for National Development UPND kenan a taƙaice, sun ce buga takardun a wajen nahiyar Afirka ɓarnar kuɗi ne, kuma zai ba gwamnati dama shirya magudi a zaɓen. Ya zuwa wannan shekara Zambia tana buga takardun zaɓenta ne a Afirka ta Kudu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shugaban kasar Faransa François Hollande ya tattauna da shugabannin addinai na kasar a yau Laraba a kokarin rage fargaba da ta biyo bayan kisan gillar da wani dan ta'addan musulmi ya yi wa wani limamin Kirista na Katolika. Shugaba Hollande ya tattara shugabannin addinai ne a ofishinsa da ke Paris don tabbatar da haɗin kai tsakanin addinan da kuma ganin sun tunkari har-haren ta'addanci wanda ke ta'azzara a kullum a kasar ta Faransa. Yan Katolika da dama na ci gaba da zama cikin kaduwa kwana guda bayan da wani matashi dan shekaru 19 dake jira a yi masa shari'a wanda hada da wasu da ba a gano ko su waye ba suka kai hari a cocin inda suka yanka limamin cocin mai shekaru 80 a lokacin da yake jagorantar ibada. Sau biyu ne ana kama Adel Kamichi akan laifuka masu nasaba da ta'addanci tun cikin watan Maris na bara. Maharan guda biyu sun mutu a yayin da suke kokarin afkawa yan sanda waɗanda su kuma yan sandan suka bude musu wuta suka kashe su. Wasu daga cikin musulmi sun yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a masallatai kuma sun yi kashedi ga yan ta'adda masu ɓatawa musulunci suna a Faransa da nahiyar Turai baki ɗaya. Kun sha labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Rahotanni a yankin Ikorodun jihar Lagos suna nuna cewa jama'a na silalewa daga yankin sakamakon harin yan Niger Delta da suke kai musu da makamai. Ga wakilinmu Baban Gida Jibrin a rahoton da ya haɗo mana.
Su dai mutanen da ke dauke da waɗannan bindigogi yanzu ana zargin cewa ɗan yankin Niger Delta ne da ke shigowa yankin tare kuma da kai hare-hare amma da sace mutane. Ko a kwanakin baya sai da ɗan bindigan suka sace wani basarake tare kuma da wani fasto wanda har yanzu ba ji duriyarsu ba. Rotani ma na cewa dai ɗan bindigan sun buƙaci gwamnatin jihar Lagos da ta biya su naira miliyan 500 domin sako basaraken na gargajiya. To sai dai kuma har yanzu ba a sako shin ba. A fada na baya-bayan nan da yawa kana an ba da rahoton cewa ƴan bindigan sun kashe wasu ƴan sanda guda uku. Sai dai kuma kokarin jin gaskiyar wannan labari ya citara daga bangaren kakakin rundunar ƴan sandan jihar Lagos Mrs. Dolapo Badmus. Dukuwa da sakon karta kwana na SMS da na aikewa wayan nata. To koya al'ummar jihar Lagos ke ji game da wannan rukare-hare da ake kaiwa a yankin? Ka dai abinda wata malama da ba ta so na ambaci sunanta ke cewa.
The Boko Haram when it came up initially treated it with kids gloves and snowballed into something.
Irin wannan rukun sakai na kashi aka yi wa ƴan Boko Haram har suka mamaye ko ina. Yanzu kuma gashi muna gani a bangaren ƴan yankin Niger Delta. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye. Wani malami mai suna Musa ya shaida mun ra'ayinsa kamar haka.
Matakan da waɗannan Niger Delta da suke yi abubuwa bace-bace a yasa su sace mutane kokan sarki. Abinda kuma muka gani akan wannan abun da za mu iya yi sai dai shi shugaba bai gari shi Farin Buhari. Allah ya ba shi sa'a ya turo waɗannan sojojin kuma su a ta ɗaukar magana a aji a kan abin da ba za a yi kawai ba.
Kuna jin labarin cewa ana kashe-kashe ne a wurin?
Sai suke da yawa har ma yau ma sun kawo hari sai Isha Umma sai Albu sai san da a wajen. Kuma mun gan alaman nan in ba a ɗauki mataki mai ɗaukar ƙarfi abubuwan in aka sake-sake ƴan ofisin nan suka zo suka so mun ɗauka hari abin zai zama wani abu.
Yanzu haka dai ana ci gaba da zaman zulumi. Daru kuma da ɗarɗar a wannan yanki na Ikorodu. Sai dai rahotanni na cewa jami'an soji da kuma 'yan sanda na amfani da jiragen sama masu saukan angulu kai har ma dai da jiragen saman nan da ba sa ɗauke da matuƙa domin zakulo inda 'yan bindigan suka ɓoye. Baban Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To Allah ya kyauta. Haka kuma a jihar Plateau Nigeria dai an yi kira ne da a rungumi zaman lafiya biyo bayan kashe wani basarake a garin Bokkos. Zainab Babaji gariki.
A cewar kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau Captain Ikedichi Iweha, a yanzu haka hankula sun kwanta a yankin na Bokkos.
Yanzu dai hankula a kwance a can cikin garin Bokkos, kasuwoyi kuma sun bude, manoma suna tafiya noman su, jami'an tsaro kuma har yanzu muna kan bincike. A yanzu dai gwamnati dai ta shiga don ta kawo taimako, ta kawo sauki ga waɗanda suka yi rashi musamman kayan abinci da sauransu dai a haɗe da wanda mun riga mun kai cikin garin Bokkos da ƙauyukan da aka samu tashin hankali. Kira mu kuma ga jama'a shine su kwanta da hankali kada mu koma kwanakin da muka shige a jihar Plateau. Yanzu da jami'an tsaro dai muna kan bincike, kuma da zaran an gama wannan binciken za a yi ma jama'a bayani.
Daraktan hukumar inganta zaman lafiya a ofishin gwamnan jihar Plateau, Joseph Langman.
Mutane sun iya fita yanzu daga karfe 6 zuwa karfe 6. Dukkan wannan matakai ne da aka dauka domin a ganin cewa an samu zaman lafiya. Rashin zaman lafiya ba abu mai kyau bane, kuma rundunar tsaro za su yi duk abin da ya kamata su yi bisa ga ka'ida na ƙasa domin su ganin cewa an yi zaman lafiya. Aikin da suke kenan kuma ya kamata mu ba su goyon baya domin su cimma burin aikin su, kuma a samu cin gaba a cikin wannan tafiya. Zaman lafiya fa tafi komai.
Malam Sani Suleiman wani mai aikin samar da zaman lafiya ne a Najeriya.
Duk wanda zai zo don ya aikata wani laifi da zai kawo cikas mai kowane ɗaya daga cikin mu, to makin mu ne gabaki ɗaya, to bai kamata mu bari yayi nasara a cikin al'ummar mu ta hanyar yin fada da junan mu, shi kuma ya zame ta ƙasa ya tafi ba. Muna kira ga al'umma cewa su kai hankali nesa, su kai zuciya nesa, kada mu yi rikici, mu kashe junan mu, kona dukiyar mu bayan muna zaune tare tsawon lokaci, daga baya kuma mu da muna da mun sani.
Reverend Father Kasem Basil yace
in zamu zama tare mu san cewa akwai lokuta da zamu samu sabani, amma sabani kuwa ya kamata mu nema sansantawa a halin da zai dace, a dau hakuri, a bar fansawa Allah.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a yanzu haka ina tare da abokiyar aikin mu Grace Alhira Abdu dake can jihar Philadelphia wajen taron jam'iyyar Democrat. Shin Grace, yaya taro ke tafiya musamman bayan jam'iyyar Democrat ta zabi Hillary a matsayin takarar shugabancin Amurka?
Taro yana kankama bisa ga tsari, kuma bisa ga dukkan alamu sai ka ce kwalliya na jan kuɗin sabulu a shirye-shiryen da ita jam'iyyar Democrat ta yi domin nuna cewa kansu yana haɗe, kana kuma manufarsu ɗaya, kana kuma suna kyautar zaton cewa irin gagarumin goyon bayan da suke da shi zai taimaka wajen kai su ga cimma nasara.
To dama za mu yi magana akan wayar da za a bugo mana yau akan maganar ƴan takarar nan ne Hillary Clinton?
To babu shakka, yanzu nan bayan da ka kira ni, ina wani taro ne da aka shirya musamman na mata 'yan siyasa da suka halarci wannan taron. Abin da ake so a nuna shi ne idan mata suka haɗa kai, kana kuma mace tana da wani guri a rayuwa, tana iya cimma duk wani burinta na rayuwa. To bayan wannan taro na yi hira da waɗansu wakilan ƙasashen nahiyar Afirka musamman da suka halarci taron nan, na tambaye su ɗaya daga cikin tambayoyin da na yi musu shine ya suke ganin wannan zai shafi harkokin siyasa ko kuma zai ƙarfafa gwiwar 'yan siyasa musamman mata a nahiyar Afirka. Ɗaya daga cikinsu ta bayyana cewa da duk da yake mu har yanzu ana ganin akwai mukamin da bai cancanci mace ta riƙe ba a fannin siyasa a ƙasashenmu na nahiyar Afirka, wannan zai buɗe ƙofa sosai ga mata su shiga harkokin siyasa. Kai ko nan Amurkawa, Turawa da na hira da su, akwai masu ra'ayin cewa wannan tarihi da aka kafa zai taimaki mata. Ɗaya ma ta ce min, ki tsaya ki gani zaɓe da za a yi na gaba za ki ga yawan matan da za su shiga zaɓe a kowane mataki a siyasa Amurka.
To sai mu ce muna godiya ƙwarai, na san ba za a rasa sake tatso bayanai daga wurinki ba a shirinmu na safe, don da wannan kandashi za mu yi shimfiɗa mu ji ra'ayin mutanen Afirka.
Yawwa, to madalla Allah ya sa tashi lafiya.
Amma Allah ya taimaka ya dare ku lafiya daga Philadelphia.
Yawwa, amma na gode.
Yawwa. To mai sauraro, ku kuma sai ku shirya domin yanzu za mu ba ku dama ku kira a waya ku faɗa mana ra'ayoyinku game da wannan ita takara Hillary Clinton da ta sami tikitin yi wa jam'iyyar ta takara, wanda kuma a kan shi za mu ji shin abin zai taimaka wa Afirka ko kuma ta yaya Afirka za su kalli abin.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To kiran farko mun same shi daga Kaduna ne, wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam. Da muke magana.
Sunana Yawu Suleiman Madati, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Yawu Suleiman, ya kake kallon nasarar ita Hillary Clinton na maganar tsaida ta takara daga jam'iyyar ta tai?
Wannan nasara nata ba ga Amurka ne ba, har da nan Afirka.
Me yasa?
Saboda yanayin da duniya take canzawa, ya kamata a ce mata su dinga fitowa suna ba da tasu gudunmuwa.
to kaga wannan kusan kusan da mu ce an alamu ne da cewa mulki insha Allah za a shiga ba mata daman miki suna dama harkar tafi da al'umma
eh kana ga akwai rawar da za su iya takawa
akwai rawar da za su iya takawa fiye da mazan tunda misali mu dauko nan Najeriya mu so da yawa zaka ga gashi an ba maza amma su kasa ta baka abu a goma gani sai su kwashe kudin al'umma su haura da shi ai ko yana da kyau a ce a ba mata dama su ma su ainihin gwada nasu kwanje
to mun gode sosai Malam Ya'u Sulaiman bar mu tafi jihar Plateau Jos wane ne a Jos
Muhammad ne
to Malam Muhammad barka da warhaka Muhammad daga Jos ko to me zaka ce game da nasarar Hillary magana takara
to gaskiya ni na sai daga cikin ne mata farin ciki da wannan takara da ta fito kuma Allah ya ba ta sa'a
eh amma ta yaya kake ga abin zai iya shafar mata masu siyasa musamman a Afrika ko Najeriya
eh wannan wani karin ilimi ne a gare su wanda za su kara goyen bayan a wani sosai
haka to muna godiya sosai Malam Muhammad daga Jos jihar Plateau Najeriya bar mu tafi Nasarawa hello Malam na Nasarawa ka tsinke ne hello to ina ga mun rasa na Nasarawa kenan to kar amanta dai muna magana ne akan tsaida Hillary Clinton yar takarar shugabancin Amurka gargashin jam'iyyar ta Democrat wadda aka yi wanda kuma muke kallon yaya abin zai yi a bangarorin kasashen mu na Afrika irin su Najeriya Ghana Niger da sauransu assalamu alaikum wane ne Abiu mun samu kira daga Abiu to
da kuma ne daga Abiu jar Borno state
kace wane daga Abiu
idi raba
idi to muna jin ka faɗa mana ra'ayinka game da magana Hillary Clinton ta takarar jam'iyyar Democrat
ra'ayi na dai abu sulince dai kamata ba mun ra'ayin da wanda yake da shi wannan me dan takarar nan sunan shi Donald Trump ra'ayi ire shi ka mu gara mace ta dauki America
oh da Trump ya dauka gara mace ta dauka duk da yake ka ce ba kyau a musulunci eh
Africa ma bara mu ji dadi ba ko ina duniya ma bara su ji dadi ba so zare ita din
to mun gode Malam Idina mutanen biyu hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to me sunanka
ina Salisu mai dabino daga Fatakol
Fatakol ko yawo to Malam Salisu barka da warhaka
yawwa
lafiya lau muna jinka menene ra'ayinka a game da Hillary
to alhamdulillah muna mata fatan alheri wannan mata da take takarar America din
eh nisa
muna mata fatan alheri kware kuma hakika muna goyen bayan da take yi su dari mun san ma ta samu takarar fiye da wancan shi namiji saboda kalamanta da kalaman shi kun sana saurara zaka ji
eh to ta yaya kake ga maganar nasarar ta zata shafi matan mu masu siyasa a Afirka da kasashen duka?
Wallahi in Allah da nasarar ta ke makama matan mu na Afirka da na san kasashen su ma na turan gabaɗi insha Allah.
To mun gode sosai Malam Salihu daga Port Harcourt. Bari mu je Borno. Wane ne a Borno?
Ni nan bana ma ne daga jihar Borno.
To bana.
Eh bana ma ne.
To barka da warhaka. Muna jinka me zaka ce?
Ni ne zan faɗa wa Hillary Clinton da Allah ya sa ba ta sa'a mata sauran 'yan uwanta ma su ba ta goyon baya.
Oh, a America ko a duk duniya kake nufi?
A duk duniya ne.
To, amma kana ga ta ina nasarar ta dinnan zai iya zama abin kallo ga mata yanda suke Afirka suke siyasa?
To, ai abin da za mu dangana da game da ita ne jihar mu na Najeriya din. Mata ba sa fitowa, mu maza ne da muke mulkan Najeriya amma kuma ba abin da muke a zuwa gani.
Ai, to muna godiya Malam Bana. To bari mu je Nasarawa, wane ne a Nasara?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bashir Kola ne daga nan lafiyan Bari da jihar Kwata Rijiya Nasarawa.
To Bashir Kola muna jin ka me zaka ce game da nasarar Hillary ta kuma abin zai shafi 'yan siyasa mata musamman Afirka?
To a gaskiya ina yi mata fatan alheri. Kuma wannan kamar jagora ne ga matan mu na Afirka da su fito a dama da su. Saboda ana damawa da su yana da muhimmanci sosai shi ma a ga yanda yanayin baka rawan su zaben kuma yana da kyau Afrika mu yi koyi da yanayin zaben su na America ba tsara suka ba wannan ba kace ba ta da hankali ki
gaskiya kowa ya faɗi ra'ayi haka to mun gode sosai Bashir Tela mun gode sosai daga jihar Nasarawa to kada ya manta muna nan cikin sashen Hausa ne na murya Amurka kuma muna karɓar wayoyinku game da magana nasar da Hillary Clinton ta samu da yadda zai shafi Amurka hello wane ne a Katsina
a kana magana da Alhaji Haruna inda an tumaki Katsina
to Alhaji Haruna muna jin ka me zaka ce ta nasarar Hillary Clinton zata zama darasi ko kuma abun kalla a siyasar Najeriya
wato nasarar ta insha Allah kamar yadda abubuwan ma suka taho ita ke da nasara saboda irin kalamin Donald Trump da yake yi na ganin cewa duk baya goyen ma wasu kasar Afirka zai dai kamar zai jawo rigingimu ne kawai wannan mutumin in ya ci zabe saboda haka in Allah ya da ita za ta ci zabe kuma wannan nasara nata zai ƙarfafa mata Afirka gwiwa wajen shiga harkokin siyasa
to mun gode sosai Alhaji Haruna daga Katsina bari mu tafi Nasarawa mun saki samun kira daga can wane ne a Nasara
to kuna tare da Ayuba Sarkin Hakuri daga lafiya fadar gwamnatin jihar Nasarawa Najeriya
to Ayuba Allah ya ƙara mana hakuri to me zaka ce game da magana Hillary
eto tabbas wannan ba karamin abun ci gaba bane musamman a garin mata musamman nan nahiyar mu ta Afirka domin wannan ya nuna cewa mace za ta taka rawa kamar yadda maza suke takawa amma abun takeici a nahiyar mu ta Afirka al'adu da addini da wasu abubuwa suna abun nan kare masu gwiwa to wannan dama ne a gare su da nuna cewa ya kamata su fito su jajirce duk kalubalen da mace take fuskanta in ta jajirce to wata rana za ta kai ga cimma nasara
to mun gode sosai Malam Ayuba mai hakuri Allah kara mana hakuri kamar yanzu to da haka kuma muka zo ga karshen wayoyinku da fatan za a ci gaba da kiran yanzu kuma bari mu sa takalman mu mu bi filin wasanni mu ji me ake ciki
wasanni a takaice
Shugaban tawagar Ghana zuwa wasannin Olympics a Brazil, Christopher Esofi ya bayyana wa 'yan jarida cewa hukumarsa ta gabatar da kasafin kuɗi da take bukata ta shiga Olympics da ya kai dala Amurka 600,000 ga ma'aikatar ministan matasa da wasanni. A cewar shugaban tawagar na Ghana, da farko sun mika bukatar dala 800,000 ne saboda tunanin kai mutane 25 a cikin tawagar 'yan wasan, amma sai gashi mutane 16 kadai ne suka samu shiga wasannin. A cewar Esofi, ganin yadda ministan wasanni ke ci gaba da tattaunawa da su akwai alamar za su samu kudaden da suke bukata yace tunda dai mun riga mun shaida wa ministan bukatunmu kuma tattaunawa na ci gaba don haka ba mu da damuwa Hukumar kwallon kafa ta Ghana wato GFA ta bayyana rashin jin dadinta akan yada batutuwan ƙarya akan shafukar zumunta wanda ke alakanta shugaban na GFA da wasu kalamai mara dadi ga hukumar CAF A wata sanarwa da hukumar GFA ta fitar a yau Laraba, hukumar ta nisanta kanta da waɗannan kalamai kuma ta musanta masaniya akan wannan kalaman. Hukumar ta kuma kwatanta tushen wannan labarin a matsayin rashin sanin aikin jarida. Hukumar ta GFA ta ce, "Dan jarida da ya fidda wannan labarin ya dauko ne daga hira da shugaban takwasi yantaci yake yi da abokansa kuma ya bashi wata ma'ana ta daban." Ministan wasanni Nilante Van der Poel ya kira ga hukumar GFA da kwamitin horaswa na kungiyar kwallon kafan zakarun Ghana ɗan ƙasa da shekaru 20 da su karfafa 'yan wasan na Black Satellite kuma su ƙara basu horo. Kungiyar zakarun Ghana 'yan ƙasa da shekaru 20 na Black Satellite ta gaza haurawa akan takwarata ta ƙasar Senegal a karawar shiga gasar cin kofin Afirka na zakarun Afirka ƙasa da shekaru 20 da za a yi a shekarar 2017 inda Ghana ta sha kashi da ci 3-2. Ministan da ya kalli wasa na biyu tsakanin Ghana da Senegal a garin Cape Coast ya ce 'yan wasan na Ghana sun iya wasa ɗaiɗaikunsu a don haka akwai buƙatar a ƙarfafa su riƙa wasa a matsayin rukuni ɗaya. Shahararren ɗan wasan Ghana Michael Essien ya karu da manyan 'yan wasan duniya da suka bayyana goyon bayansu ga gidauniyar tallafawa masu ciwon zuciya da shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya Kanu Nwankwo ya kafa. Manyan 'yan wasa da suka riga suka bayyana goyon bayansu ga gidauniyar Kanu Heart Foundation sun haɗa ne da Kalusha Bualia da tsohon abokin wasansa a Arsenal Robert Perez da manajan Newcastle United Rafa Benitez da Samuel Eto'o sai kuma mawakin nan Peter na P-Square. A nasa bangare Michael Essien ya yi wani takaitaccen video ne inda ya bayyana amincewa da goyon bayansa ga mataki da Kano ya dauka na zuba miliyoyin dololi a wannan gidauniya tashi.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Ranar 28 ga watan Yuli za mu yi bikin cika shekaru 65 da amincewa da ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka jibinci nuna jinƙai ga bil'adama a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, wato dangantakar da ke tsakanin zauren majalisar da matsayar masu gudun hijira. An dai fi sanin wannan batu da matsayar da aka cimma a shekarar 1951 wadda ta shafi masu gudun hijira. Wannan yarjejeniya ta kunshi fannoni daban-daban da suka hada da bayyana wane ne dan gudun hijira, tare da nuna yancin mutanen da ke neman mafaka. Wannan matsaya da majalisar ta cimma ita ce yarjejeniya ta farko a matakin ƙasa da ƙasa da ke tattare da rayuwar ɗan gudun hijira, wadda ta kunshi rattaba hannu da ƙasashe suka yi na amincewa su baiwa ‘yan gudun hijirar da suka shiga yankinsu mafaka. Yarjejeniyar har ila yau ta amince da a baiwa ‘yan gudun hijira damar yin walwala, kamar gudanar da addininsu da ayyukansu da samun ilimi ba tare da fuskantar wata matsala ba, tare kuma da ba su takardun yin tafiye-tafiye da izinin yin zirga-zirga. Wannan matsaya da aka cim har ila yau ta rataya wasu ayyuka a wuyan ‘yan gudun hijirar da suka hada da bin dokokin ƙasar da ke ba su mafaka ta shimfiɗa musu. Amma abu mafi mahimmanci da matsayar ta cimma shi ne ba za a tilasta wani ɗan gudun hijira ya koma ƙasarsa ba, musamman inda yake fargabar za a musguna masa. Takardun wannan matsaya da aka cimma sun samo asali ne tun a lokacin da ‘yan gudun hijira sama da miliyan 40 da yaƙin duniya na biyu ɗaiɗaita suka kuma kwarara zuwa nahiyar Turai domin neman mafaka. A yau mun tsinci kanmu a tsakiyar wannan matsalar kwararar ‘yan gudun hijira, wata ita ce mafi girma tun bayan bala'in farko da yasa aka cimma wannan matsaya. A wani kiyasi da hukumar da ke kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, fiye da mutane miliyan 20 a duk faɗin duniya sun cancanci su ci gajiyar wannan yarjejeniyar. Saboda cika shekaru 65 da cimma wannan matsaya da aka rattaba hannu a kai, wacce ke nuna irin jinƙanmu, ya kamata kada mu manta da tarihinmu. Mu kuma dungumu wajen ganin cewa ba sake barin irin waɗannan matsaloli sun ƙara faruwa a nan gaba ba. Ya kuma kamata mu rungumi ‘yan gudun hijira a duk inda muka tsince su, mu taimaka musu ko ta yaya a ko da yaushe har sai zuwa lokacin da rayuwarsu ta daidaita. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
Kafin mu karkare shirin kamar yadda aka saba, bari mu je ga labarai amma a takaice.
Sama da mutane 40 ne aka halaka su a wasu da dama kuma suka jikata a birnin Qamish dake arewa maso gabashin Syria bayan wasu hare-haren kunar bakin wake da kungiyar ISIS ta kai a wurin. Wakilin sashen Kurdawa na VOA Zaina Umar yana cikin waɗanda suka jikata a tashin bama-baman da ya faru a can kusa da iyakar Syria da Turkiya. Ya shaidawa VOA bam din ya tashi kamar mita 50 ne daga inda yake zaune. Ya ce matarsa da ‘ya’yansa da shi dan kansa duk sun samu raunuka a wannan harin da aka kai, baki ɗan gidansa ta lalace. ‘Yan jam’iyyar Democrat na kyautar zaton shugaba Barack Obama zai taimaka wa ‘yan takarar jam’iyyar Hillary Clinton a takarar da za ta yi don ta ƙara kuzari a jawabinsa da zai gabatar da yau Maraice, wanda kowa yake hasashe a babban taron da jam’iyyar take gudanarwa. Obama yana cikin mashahuran ‘ya’yan Democrat, amma kuma yana ci gaba da zama wanda Amurkawa ke yabon aikinsa, inda mutum ɗaya cikin mutum biyu suke na'am da shi. Amma kuma akwai Amurkawa da yawa da suke nuna rashin amincewarsu ga ‘yan takarar shugaban ƙasa na wannan shekara da suka hada da Hillary Clinton da kuma Donald Trump, don haka ana ganin taimako da Obama zai yi yana da muhimmanci.
To, da takaitattun labaran shirinmu na dare ya kammala, sai kuma an laya kai mu da duku-duku za a ji abokan aiki da wani sabon shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin shi Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, da ma Julie Leathers Gresham wadda ita ce ta ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi, sai injiniyan mu Neo Aden Utko, sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.